السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna asabar ne 11 ga watan Rabi'ul Thani na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 5 ga watan Nuwamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kun lokaci, a yau ma muna tare da shehi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalim OON, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sidir Sassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai girma Qur'ani yana cewa cikin suratu Ali Imran, Allah yana cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalilan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Allah ce lalle waɗanda suke musanya alkawarin Allah da rantsuwoyinsu da wani abu, da wani farashi ɗan ƙanƙani, Allah ce waɗannan ba su da rabo a lahira, kuma Ubangiji ba zai musu magana ba, ba zai dube su duban rahama a ranar alkiyama ba, ba zai kuma tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. Wannan aya tana bayanin wani narko mai tsanani da wata azaba mai raɗaɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma waɗanda suke irin wannan halin da ayat ta bayani. Yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila, suke musanya alkawarin Allah da rantsan-rantsansu da wani farashi ɗan kaɗan. Musanya alkawarin Allah, alkawarin Allah shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a littafinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi a sunnarsa na hukunce-hukuncen addini, na hukunce-hukuncen ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta su ko ya wajabta su, ya shar'anta su ga bayinsa. Addinin Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shari'ar Allah kamar yadda Allah ya saukar da ita a cikin littafinsa, manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayanin ta a cikin hadisansa, wanda dukkan wani musulmi mumini wajibi ne ya yi riko da wannan addinin, ya yi aiki da wannan shari'ar. To duk wanda ya zabi ya canza wannan shari'ar, ko ya canza wannan dokar ta Allah subhanahu wata'ala, ko ya canza wani abu na addinin Allah subhanahu wata'ala, ko ya canza wani alkawarin da yake tsakaninsa da Ubangiji ta hanyar wato rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala don ya samu wani abu na duniya, na ƙyalƙyalin duniya, na jin daɗin duniya, na moriyar duniya, ya yadda ya yi waɗancan abubuwa na canza ayoyin, na canza alkawarin Allah, hukunce-hukuncensa, shari'arsa, ko rantsuwa da sunan Allah don ya samu wani abu na moriyar duniya, to babu shakka wannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan wato sakamako ko kuma wannan narko mai tsanani a kansu. Allah da farko ya ce la khalaqa lahum fil akhirati, ba su da wani rabo a lahira. Sannan ya ce wala yukallimuhum, ba zai yi musu magana ba, wala yukallimuhum Allah, Allah ba zai musu magana ba, wala yanzuru ilayhim yawm alqiyamati, ba zai yi duba zuwa gare su, duba na tausayi, na rahama, na jin kai ba. Sannan wala yuzakkihim, ba zai tsarkake su ba. Sannan kuma Allah ya saki cewa walahum azabun alim, suna da kuma azaba mai raɗaɗi. babu shakka wannan narko ne mai tsanani, narko ne mai tsanani. Duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan alkawarin irin wannan narko, to wannan mutum ya tabe kuma ya asara, ya tabe ya yi asara, wanda duk zai fifita wani abu na duniya akan wani abu na shari'ar Allah subhanahu wataala da addininsa. Ya yarda ya saki hukuncin Allah ko ya canza hukuncin Allah saboda ya samu wani wata garabasa ta duniya, ko ya yarda ya shigo da sunan Allah cikin al'amari ba dan kuma saboda ya yaudari abokin mu'amalarsa ya cuce shi saboda ya saka sunan Allah shi kuma ya saki jiki, to babu shakka wannan ya daukar wa kansa babban narko mai tsanani, wanda shine Allah subhanahu wataala yake bayani sana. Da haka ya tabbata a cikin Sahih Muslim da Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati, la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutane uku Annabi yace Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle su ba, ba zai yi musu duba, wato ba zai musu magana ba, ba zai musu duba na rahama ba, sannan kuma zai tsarkake su, suna da azaba mai tsanani. Abu Dharr da yaji wannan yace ya Rasulullahi khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, waɗannan mutane sun tabe kuma sun yi asara, su wane ne su ya ma'aikin Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-musbil والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. Annabice na ɗayan su shine al-musbil, wanda yake sakin tufafinsa suna jan ƙasa saboda jin shi ya isa, ko saboda al-mubazzaranci, ko saboda girman kai, yanzu to yana alamar sa sakin tufafinsa suna jan ƙasa, shine na farko. Sannan kuma al-munfiq silatahu bil-halif al-kadhib, wanda zai yi rantsuwa don ya sayar da hajarsa, don ya sayar da abin kasuwancinsa, zai yi rantsuwa ta ƙarya saboda mai saya ya yarda da shi, ya nutsu ya sayi abin nan a yadda shi yake so. Sannan na ukun su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mannan, wanda zai bayar kuma ya dawo yana gori kan cewa ya yi ko ya bayar ko ya taimaka. Waɗannan guda uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai, wato zai musu irin wannan narko mai tsanani. Na farko Allah ba zai musu magana ba, wato maganar da za su ji tausayi da rahama a cikinta, ba zai musu duba na rahama ba, ba zai kuma tsarkake su daga zunubansu ba, ya yafe musu, kuma sannan ya tanada musu azaba mai tsanani. Haka nan ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin faɗi wannan narko, yace salasatu la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Mutane uku Allah subhanahu wataala ba zai musu magana ba, ba zai dube su duban rahama ba, ba kuma zai tsarkake su ba, sannan suna da azaba mai daɗi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi na farko shine al-rajulu fil falati ala fadli ma yamna'uhu ibn as-sabil. Sana nabi alladhi yahlifu ba'da al-asr, yahlifu kadhiban ba'da al-asr annahu akhadha sil'atahu bi kadha wa kadha. Sana na uku alladhi yubayi'u al-imam la yubayi'uhu illa lid-dunya in a'tahu minha waffa wa in lam yu'ti minha lam yafi. Annabi yace waɗannan uku su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ba zai musu magana ba, ba zai kalle su duban rahama ba, ba kuma zai tsarkake su, suna da azaba mai tsanani. Mutum na farko, mutumin da Allah subhanahu wataala ya bashi, wato yake tsaye akan wani ruwa wanda ya wuce buƙatarsa, amma kuma wani matafiyi yazo yana son wannan ruwan ya sha, ya hana shi. Sannan na biyu shine wanda zai riƙa rantsuwa bayan la'asar, rantsuwa ta ƙarya cewa kayan nan ko abin sayarwa nan shi fa kaza 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 aka sayar masa, alhalin ƙarya yake kawai yayi haka dan zuri dan ya zura mai saya sannan na uku shine wanda zai yi wa shugaba mubaya'a wato ya bashi yarjewarsa da amincewarsa ba dan komai ya bashi yarjewarsa da amincewarsa ba sai dan duniya in ya bashi wani abu na duniyar shikenan ya gamsu a ci gaba da tafiya tare in ya hana shi kuma ba zai cika masa alƙawarinsa ba to annabi ya ce waɗannan suna da wannan narko duka wannan idan muka duba za mu ga cewa abinda ya jawo musu wannan shine rashin daukan shari'ar Allah da addininsa da muhimmanci za su iya wasa da sunan Allah za su iya ƙarya da sunan Allah za su iya yaudara da sunan Allah dan su samu biyan bukatarsu ba kuma abinda ya dame su sai wannan bukatar tasu ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-musbil saboda al-musbil mai sakin kayansa suna jan ƙasa alama ce ta takabburanci duk mai girman kai ba zai karbi gaskiya ba ba za a gaya masa gaskiya ya ji ba ba za a faɗa masa gaskiya ya ɗauka ba saboda girman kansa ba zai bashi ba wanda kuma duk zai yi girman kai to zai taka shari'ar Allah zai taka dokar Allah zai yi watsi da hukuncin Allah zai fifita son zuciyar shi akan abin da Allah da manzonsa suke so wanda kaga wannan musanya alkawarin Allah ne shine hukuncin Allah da wani abu na duniya kankani sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci wanda zai yi rantsuwar ƙarya saboda abin sayarwarsa ya sayar da abin sayarwarsa yadda da farashin da yake so saboda ka zai iya zuwa nuna maka abin sayarwarsa ya ce wallahi kaza shi ma aka bashi shi shi ma bai same shi ba sai da kaza dan haka in ribar da yake kadan ce alhalin ƙarya yake ba haka aka bashi ba ya saye shi da arha ya tsoga kuɗi yana so kuma kai ka saya tare da jin cewa ya kyautata maka saboda in riba kadan ya sa maka alhalin ƙarya yake ko ya je maka ya ce maka wannan kayan ko wannan abun duk kasuwannan in ka zagaya ba za ka same shi da wannan farashin ba alhalin ƙarya yake ko ya ce maka wannan kayan ba za ka taɓa samun mai ingancinsa ba yana da kyau kuma duk wanda za ka samu ba zai kikin san wannan ba alhalin ƙarya yake to wanda duk zai ɗauki wannan kaga yana so ya samu wani abu na duniya ne da wannan rantsuwar tashi kuma wani abu da zan samu na duniya kaɗan ne a gurin Allah subhanahu wataala duka duniya gaba ɗayanta da duk abin da yake cikinta abu ne ƙanƙani a gurin Allah ba ta kai fiffiken sauro ba a gurin Allah in aka ce samanan kalilan dan farashi ƙanƙani kakkaza ci ana nufin ƙanƙani a gurinka a gurin Allah ake nufi kuma duniya abin da yake cikinta ƙanƙani ce a gurin Allah nabi ya ce law kanatud dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqa kafiran minha sharbatan da duniya a gurin Allah ta kai kwatankwacin fiffiken wato sauro annabi ya ce to da Allah bai shayar da kafiri makwarwa ɗai ta ruwa ba ba zai bashi koda kulbi guda na ruwa ba zai samu ba saboda darajar ta in har ta fi wannan saboda ka a gurin Allah duniya mata'un qalil ne dan jin dadi ne kankani araditu bil hayati dunya wal hayati wama mata'ul hayati wamal hayati dunya illa qalil wamal hayati dunya fil akhirati illa qalil shin kun gamsu kun yarda da rayuwar duniya Allah ci to rayuwar duniya a gurin Allah ba komai bace in aka kwatanta ta da lahira sai dan abu kankani to saboda wani abun duniya ka fifita wani abu da zaka samu wanda bai taka kara ya karya ba komai yawan sa a gurinka ba komai bane wata rana zaka rasa shi in ma baka rasa shi ba shi zai rasa ka to ka fifita wannan akan zamanka da Allah subhanahu wataala lafiya hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim da waninsa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man iqtata'a man halafa yaminan li yaqtati'a minha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajir laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani wanda zai rantsuwa da Allah ba dan komai ba dan ya ci wani kuɗi na dukiyar musulmi ya ci kuɗin wani ba bisa gaskiya ba yayi masa rantsuwa dan ya ci kuɗin sa dan ya samu wani abu na dukiyar sa alhalin ƙarya yake yi annabi ya ce to zai hadu da Allah Allah yana mai fushi da shi a lokacin al-Ash'ath ibn Qais yana lokacin da waɗanda suka ji Abdullahi ɗan Mas'ud suka zo suka same shi suka faɗa masa ga abinda annabi Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda zai rantsuwa ta ƙarya dan ya samu wata dukiya ce wata dukiya ta mutum musulmi zai hadu Allah yana mai fushi da shi sai ya ce sai shi Ash'ath ibn Qais sai ya ce da ni abin a kaina abin ya faru a kaina abin ya faru saboda Abdullahi dan Mas'ud ya karanta waccan aya da muka karanta farko innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan hazuwa karshe sai al-Ash'ath ibn Qais ya ce a kaina abin ya faru wani rikici ya hada ni kan wata rijiya ko kan wata gona tsakanina da wani dan ammina bai yahudi sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kawo shaida ko yayi rantsuwa kana da shaida yace bani da shaida yace to zan zai rantsuwa yace ya rasulullahi ba tsoron Allah suke da shi ba bai yahudi ne bai da tsoron Allah zai iya yin rantsuwa karshe shikenan ya cinye min rijiya ta ko ya cinye min gona ta to shine sai annabi ya karanta wannan ayar innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم yace da shi ai ga abinda Allah yake cewa sauraka duk wanda zai yi amfani da sunan Allah dan ya cutar da wani dan uwansa musulmi ta hanyar rantsuwa ko ta hanyar nuna masa Allah ko ta hanyar nuna shi mai gaskiya ne tsakaninsa da Allah yake kaji mutun ya ce wallahi tsakanina da Allah nake gaya maka haka abin nan yake tsakani na da Allah haka zai ce maka koda bai ce wallahi ba koda bai ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba koda bai rantsuwa ba yace tsakani na da Allah nake gaya maka to ya sako Allah cikin abu mu'mini mai son Allah da manzansa in yaji an ce tsakani na da Allah zai nutsu zai saki jiki za a yi harkar da shi alhalin wata wani gadar zare ce aka shirya masa yaudara ce cuta ce to annabi ya ce a cuce ka amma fa duk wanda ya maka wannan cutar ga tanadin azabar da Allah subhanahu wataala ya masa tanadin azaba kuma mai tsanani zamu ga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mutumin da zai yadda da shugaba amma ba don komai yadda da shugabancin sa saboda abin duniya saboda haka yana zaton shugaban nan mai ci ko wani dan takara mai son wata kujera in yana kai ko in ya samu to shi zai masa goma ta arziki zai rika bashi za a dama da shi don haka zai nuna yardar shi da kaunarsa da biyayyarsa ba wai dan Allah ba saboda duniya in ya bashi wani abu na duniya to shikenan sai ya ci gaba da nuna masa kauna da nuna cewa ya shine mai gaskiya shine wanda ya dace amma randa ya hana shi to kuma zai juye ya dawo ya zage shi ya bace shi ya gaya masa bakar magana ya ce daman makaryaci ne daman macuci ne wannan annabi ya ambace shi cikin wanda Allah zai ma wannan munar azabar wanda zai hadu da shugaba ko wanda yake ci ko mai neman hawa kun kujera kamar yanzu halin da muke ciki na din takarkaru din nan ya bashi yardar sa ba dan komai ba saboda duniya nace la yubayihu illa lidunya in a'tahu minha radi ko kuma in a'tahu minha waffa in an ya bashi shikenan ci gaba da biyayya ya ci gaba da nuna masa kauna ya ci gaba da yi masa yakin zabe ya ci gaba da bashi kariya amma idan da duk ya hana shi ko ya juya masa baya ko bai samu abin da yake so ba lam yafi annabi ce ba zai ta kara kuma bashi wato cika masa alkawarin sa ba shine wadanda Allah subhanahu wataala yayi magana su a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya faɗi munafukai da irin yadda suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ce in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yasqatu, in an ba su wani abu na duniya. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yasqatu. Akwai wadanda suke maka zande akan sadakar da ake kawo maka, Allah yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ake kawowa na sadaka na zakka na taimako a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ce munafikan da suke tare da shi in ya ba su daga ciki shikenan su nuna yarda da amincewa an ba su, in do a ba su ba shikenan su ta shiga da fishi da nuna bacin ransu. To haka duka wani munafiki yake irin mu'amala da wanda yake mai mulki, in ya bashi shikenan, in bai bashi ba shikenan ya zama ba mutumin kware ba. To Annabi ya ambaci wannan cikin waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala yayi ma wannan narku, la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhum Allah wala yanzuru ilayhim yawm alqiyamati wala yuzakkihim wala lahum adhabun alim. Duk mu'amalar da zaka yi da mutum sunan Allah ya shigo, to ka ji tsoron Allah, ka sani Ubangiji shine wakili anan. Duk abin da zaka ce tsakaninka da Allah, aka ce tsakanina da kai, tsakanin wato tsakani kai da tsakani da Allah, kai yadda zaka yi tsakani da Allah, to Allah ne wakili, kuma Allah ne mai sa ido akan wannan abin. Wallahu ala kulli shay'in wakil. Randa kai ba daidai ba, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi zai yi hisabi, hisabin sa kuma tsanani ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya kimta.
To amin sama min malala ya saka alkhairi. To dai mu ta farko ayu ta zo daga wanda yake cewa assalamu alaikum, da Allah mala akwai wani nasi ne da ke nuna cewa sau uku Allah subhanahu wa ta'ala yana gafartawa Iblis, yana cewa baya so.
Wannan sai dai nasin ka. Amma alqur'ani yadda ya gaya mana kissar da ta faru tsakanin Iblis da aka ce ya sujjada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga Annabi Adam alaihi salam, yake masa sujjada saboda girman kai, yake ganin yafi Annabi Adam alaihi salam komai, yafi shi daraja, shi an yi shi da wuta, Annabi Adam an yi shi da tabo, saboda ka ya bijire ya girman kai. Allah subhanahu wataala ce masa wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, la'ana ta tabbata akan ka har zuwa tashin kiyama. Tun daga lokacin ba magana an gafarta masa, Allah ya ce ya yi la'ance shi har alƙiyama ta tashi, kuma a cewa ya dawo ya gafarta mishi, ba haka ba ne.
To sai wannan yake malam, mutum ne aka bashi ajiyar kaya kuma ya adana su da kyau, kuma ba su rubuta adadin kayan ba saboda yadda da juna. To sai Allah ya yi wa mai kayan nan rasuwa, ya zo zai kai kayan ga magadan mutumin, sai ya lura da cewa kayan kamar sun ragu, amma bai san da me bane babu a cikin kayan, kuma bai san kuɗin kayan ba. Shi ne ke tambayar, to haƙƙin kayan yana kan barawan ne ko ko shi mai ajiyar, kuma ya zai iya biya kayan tunda bai san wanda aka ɗauke ba bare kuɗinsu?
Ita ajiya, in ka ba mutum ajiya, to amincewa ce ta sa ka ba shi ajiya, wato ka yarda amintacce ne, ba zai ci amanar ka ba, ba zai cuce ka ba, shi ya sa ka yarda ka ba shi kayanka ajiya. To in wani abu ya faru ga ajiyar nan ba tare da an gane cewa wanda aka ba ajiyar ya yi ganganci ba ko da gangan ya yi, to ba a cewa a biya. Saboda me? Saboda waccan amincewar da take tsakaninku. Saka ita ajiya, in ka amince ka ba mutum ajiya, to ba magana in wani abu ya same ta ko ta hanyar sata ko ta hanyar gobara, wani tsautsayi ya fada kan wannan abin ajiya, to ba a dawowa a ce shi wanda aka ba ajiya ya abin nan, saboda al-aminu mu'taman, wanda duka aka amince da shi to wannan abin amincewa ne. Babu maganar kuma a dawo a ce ya biya, in aka ce ya biya kama an tome shi kenan. Saboda ita ajiya taimako ne, asalin ajiya taimako ce, mutumin da ya taimako kuma ka dawo ka ce biya ka, in wani tsautsayi ya faru ga abu, wannan babu. Kamar mutum ne da kaya ya kasa dagawa, ya ce ka taimaka min, sai ka kama kuna ƙoƙarin dagawa, sai ya kuɓuce ya faɗo, sai ka cinke shi ka ce sai ya biya ka, taimakonka ya zo, tsautsayi ya zo, to babu maganar kuma biya. Amma da a ce da gangan ka daga sai ya tura ka, kayan ya faɗi, to kaga wannan mugunta ne, ya bayyana ba taimako ya so ba. Mutumin da ka bashi ajiya, ya an saba sanin in aka ba mutum ajiya mai tsada yakan je ya sa gurin da kowa ya ga inda ya aje, zai ce eh yayi masa kyakkyawa ajiya. Amma kana bashi sai ya aje ne ya tashi ya tafi sa, akan wai zai je da ya dauka, kaga ba gurin ajiya bane, to zai ce to wannan kai sakaci. kai ganganci in naka ne ba za ka yi haka ba don haka sai ka biya shi. Saboda ba maganar cewa wani abu ya ragu saboda an dauki kuma an tashi lissafi a ce ka biya. Ba biya shi wanda ya dauka wannan hakkin yana nan a kansa, hakkin yana wuyansa. Ranar gobe kiyama da shi da mai kayan shi na asali da kuma magada da suka gaji kayan za su tsaya da shi su yi shari'a gaban Allah, amma kai babu ruwanka.
To sai wanda yake ta malam yana da aboki ne wanda yake aiki a inda yake canja kuɗi a Abuja, shin ya halatta ya bashi dala ya tafi da ita idan ya tashi dawowa ya zo masa da nairar domin ya ga hadisi ya nuna kamar an hana jinkiri?
Indai canji ne na abin da aka yarda a canza da tafadhul, wato an yarda a yi canji tsakanin kuɗi da kuɗi idan ba iri ɗaya ba ne, kamar zahab da fidda ba ga ba iri ɗaya ba ne, an yarda a yi canji tsakanin mai zinariya da mai azurfa. To haka nan an yarda a yi canji tsakanin mai dala da mai naira, ko mai faun da mai naira, ko mai saifa da mai naira, duk an yarda su yi canji tsakaninsu. To amma kuma dole ya zama yadin biyadin hannu da hannu. Akwai irin dan jinkirin da larura tana iya sawa a kauda kai a kansa, ta'akhur ne yasir wanda muqtadal hal. Misali a yanzu da ake transaction, in ka ba mutum kuɗi zai maka transaction, wani lokaci aka yi transaction din kan ɗan lokaci kafin ya shiga, wannan kaga ba ka da hila, ba ka da wata dabara. Wannan jinkirin da za a samu aka yi transaction ila ya ɗauki ma awa, wani ma sai ka ga ya yi wajen awa 24 kafin ma ya shiga. To wannan duk babu komai, tunda ba wani abu bane da aka yi shi da ganganci, kuma an saba samun irin wannan din. Kamar irin wannan yanayin, kai da kake so ya kawo maka naira kana da dala, sai ka ce in ya je Abuja ya zo da naira sai ka bashi ya baka, maimakon ka bashi dala ya tafi da ita kana jiran randa zai ka naira, wannan ba daidai ba ne. Sai ka yi masa magana cewa ina son canjin dala kaza, in za ka zo daga Abuja ka zo min da shi ba tare da ka bashi ba. In ya je ya kawo canjin shi kenan, sai ya miƙa maka sai ka bashi, hannun karɓa hannun bayarwa, haka ya kamata a yi.
To sai wanda yake tamalan shi ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya na mutum ya ci kifi sannan ya sha nono ko madara domin yana kawo cuta?
Wannan ba babu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, magana ce ta masu magana, masu nahawu, littattafan nahawu suna kawo shi a cikin misalan su la ta'kul la tashrab al-laban wa ta'kul al-samak, ko la ta'kul al-samak wa tashrab al-laban, za ta ce wa tashraba ko wa tashrabu ko wa tashrab, wannan magana adafi zaka yi sukuni ne ko zaka yi, to sai a kashi anan. To wasu sai su ce kamar yanda yazo hadisi, kamar fil hadisi, kuma ba wani hadisi da yace haka. Magana ce ta ce wasu da su suke ganin sun gwada ba su ji dadi ba, sun ci kifi sun sha nono cikin su ya juya ko wani abu, wasu kuma su ce su kuma lafiya suka kara, wanda suka ce su kuma in ka ci kifi ka sha nono kara lafiya kake. Saboda haka wani abu ne da ya danganci da irin jikin da Allah ya maka. In ka ga in ka ci kifi ka sha nono kana samun wato gudawa ko cikin ka zai murɗe ko wani abu, shikenan sai ka daina. In kuma wani ya sha shi ya zauna lafiya, shikenan babu maganar a hana shi. Wasu sun ce kakka yi wannan, wasu sun ce kuma yana ma kara lafiya. So ba hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba.
Sai wannan take ce malam, mace ce jinin biki yake dauke mata yake dawowa, shin kwanaki nawa ne jinin haihuwar yake dauke, kuma za ta yi sallah a duk lokacin da jinin ya dauke ta dakata idan ya kara dawowa?
A bisa magana mafi inganci shine jinin biki mafi yawan sa shine kwana 40, shine mafi yawan sa kwana 40. Wannan shine abinda wasu daga cikin sahabbai suka tafi akai, kamar Ummu Salama tana da ruwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar Abdullahi dan Umar, duka sun tafi akan wannan, da wasu da Anas dan Malik sun tafi akan kwana 40. Akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan kwana 60, kamar Imam Shafi'i da Imam Malik suna cewa mafi yawan sa shine kwana 60. Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal su kuma sun tafi akan cewa kwana 40, duk da cewa akwai wata ruwaya daga Imam Ahmad wanda take cewa kwana 60, kamar yadda shi ma Shafi'i akwai ruwaya daga wajensa suke cewa kwana 40. Amma dai abin da ya fi ƙarfi fi sanarsi kuma sahabbai har ila yau su akan sa suke shine maganar kwana 40 saboda shine mafi yawan sa in ya dauke kafin kwana 40 shikenan jinin biki ya kare ba wai sharadi sai 40 din ba in ya dauke kafin 40 shikenan in kuma bai dauke ba har sai da ya kai 40 to in ya wuce 40 to wannan ya zama jinin istihada ne jinin istihada in kuma ya kwado a cikin kwanakin hailata shikenan zai zama kullun jinin haila ya dawo da wuri amma dai ba na biki ba
to sai wannan shikuma yake cewa mallan matar da ta je aikin haji sai jini ya same ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta yi komai amma ban da dawafi kamar da ta faru da nana Aisha shine yake cewa idan ya kasance yarar bai tsaya ba har lokacin barin Makka yayi za ta ya za ta yi da dawafin ifada
to su malamai suna cewa kamar jumhur suna cewa jinkirta mata to kamar abokan tafiyarta su daga lokacin tafiyar su har lokacin da za ta gama al'adar sai ta yi dawaful ifada wato dawafin haji kamar yadda lokacin da ɗaya daga cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da ko Ummu Salama ce jinin ta yazo dab da lokacin Annabi zai bar Makka Annabi yake cewa ahabisatuna hiya yanzu tsare mu za ta yi wato ya nuna kenan in yazo abokan tafiyar ta rifqa kenan sai su tsaya sai ta dauke shi yasa ce za ta tsare mu kenan sai ya dauke sai ta yi wannan idan haka mai yuwa ce musamman ma a wancan lokacin da mutane su suke shirye lokacin tafiyar su sanda suka so su tafi sanda suka so su zauna ba magana ce ta ana da jirgi ba wanda kowa da jirgin sa ana tsara tsaran haji irin na yanzu a wancan lokacin gai rufuka ce wato abokan tafiya ne wanda aka zo daga gari guda tare ana tafiya tare a dawo tare to in akwai yuwar rufuka din za su tsaya sai su tsaya amma yanzu in ya zanto za su tsaya a iya canza mata tafiyar ta misali za ta koba a jirgi na 1 ko na 2 amma da jirgi na 4 ko na 5 in zai yiwu in ko ba zai yiwu ba Ibnu Taymiyyah alaihi rahmatullah shi yana ganin daman an hana mata dawafi ne saboda shiga cikin harami shi yasa aka hana mata dawafi to amma tunda har yanzu akwai larura to larura kuma ana takan halatta wani abin da aka hana sai ta yi kunzugu a wancan lokacin ba su da irin abin da mata suke amfani da shi na masu jini sai ta yi kunzugu sai ta yi dawafin ta maimakon a tafi a ce ta sake dawowa don akwai wasu suke cewa ta tafi in ya so ta sake dawowa to kaga wannan abin yanzu ba zai yiwu ba ka ce mace ta tafi ta dawo Najeriya sannan ta kuma sayin tikiti ta zauna a cikin ihramin ta sannan ta sayi tikiti ta koma sannan ta yi dawaful ifada sannan ta fita daga ihramin ta kaga wannan a yanzu ba za a faɗe shi ba saboda haka sai ta yi kamar yadda Ibnu Taymiyyah yake gani sai ta sa abin tsare al'ada sai ta shiga ta yi dawafin ta shikenan da shi a gurin sa daman baya sharɗanta at-tahara baya sharɗanta cewa ba a yin dawafi sai da tsarki bai ce bai iya ce ba sharadi ba ne saboda ba sallah ba ce kamar yadda wasu daga cikin malamai suke kwatanta dawafi da sallah to dawafi sallah ce kawai dai an halatta yin magana a ciki na ganin a wannan ba haka ba ne dawafi ba sharadi ba ne sai da tsarki saboda haka tana iya yin dawafinta so wannan mazhaba tashi tafi sama sauki ga mutane musamman ma a irin yanzu da harkar aikin hajjin ta sabon bandi da take a da take cike da abubuwa waɗanda suke masu wuyar sha'ani kuma ba mutum ɗaya ne yake tsara ta ba hukuma ce take tsara da motsinka daga nan da can duka sai yadda hukuma ta tsara maka to kaga wannan ra'ayin na Ibnu Taymiyyah yana da sauki kware da gaske saboda haka sai ta yi kunzugu ta shiga cikin harami ta yi dawafin ta shikenan sai ta tafi tare da abokan tafiyarta
to sai wannan yake cewa mallan idan zai yi wankan tsarki yayi bismillah lokacin da zai fara to idan ya zo wurin yin tsarkin wato wanke wurin najasar sai ya kare mata bismillah ne
a ba shi bismillah ba dole bane kai alwala kai bismillah shikenan ba kai abinda muke bukata shine niyya idan to ka zo zaka yi wankan janaba ce ko wankan mace ce za ta yi wankan haila ko zabiki zanto ta halarto niyyar abinda za ta yi to inda aka samu niyya shikenan babu maganar sai dole ta ce bismillah ba dole bane
To sai yau ne gita mallam shin ya halatta mace ta rika ziyartar makabarta domin yin addu'a ga mahaifinta da ya rasu?
Ziyartar makabarta ga mace malamai sun yi sabani akwai da suka tafi akan cewa mace ba ta ziyarci makabarta ba saboda hadisin la'ana Allahu za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari amma da yawa daga cikin malamai sun yarda mace ta ziyarci kabari kamar da namiji zai je ya ziyarci kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha fa inna tadhakkirukumul akhirah na kasance da na hana ku ziyartar kabari amma ku je ku ziyarci kabari domin makabarta za ta tana muku lahira saboda wannan umarni na ku je ku ziyarta ya shafi hammace mace ita ma ta shiga ciki cewa ta je ta ziyarci makabarta ba dan komai ba saboda dalilin da yasa Annabi ya ce aje a ziyarta din ita ma abin ya yana tana da alaka da shi shine fa innaha tudhakkirukumul akhirah za ziyarar makabarta zai tana muku da lahira mace tana buƙatar a tunatar da ita lahira kamar yadda namiji yake buƙata saboda duk buƙata iri ɗaya ce kowa yana buƙatar ya rika tuna lahira saboda inganta aikin sa nan saboda ya kauce wa abubuwan da za su samu masa matsala a ranar lahira dan haka zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sa abubuwa sun faru wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mace za ta iya ziyarar kabari kamar lokacin da Nana Aisha take tambaye sa in ta ziyarci kabari me za ta ci ya koya mata addu'ar da za ta yi assalamu alaikum ahlid diyar qaumi min almu'minin wal muslimin wa inna insha al qaumi min almuslimin wal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun kaga ta tambaye shi me za ta ce in ta ziyarci kabari da a ce mace ba ta ziyarar kabari sai na wuce to ke me zai kai kuma makabarta bayan mata ba sa zuwa amma sai koya mata abin da za ta faɗa wannan dalili ne karara da ba zai dauki wata ma'ana ba illa halaccin mace ta ziyarci kabari dan da ba ta zuwa ziyarar kabari Annabi zai koya mata abin da za ta faɗa ba me za ta faɗa to tana ce ta ce idza zurtul qubur madha aqulu ya rasulullah in na ziyarci kabari me zan faɗa Annabi ya ce ga abin da zaki faɗa kaga wannan daimnan ka ya nuna mata za ta iya ziyarar kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabarta sai ga wata mace gindin wani kabari tana da kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baiwa Allah ki haƙuri ke haƙuri sai take ce masa dan dai ba kai musibar ta samu ba lokacin bata san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne ta zaci kowanne irin mutum ne dai haka ya zai gan ta musiba ta same ta ta zo tana kukan musibar ta same ta shi kuma yana cewa ta yi haƙuri sai da ya wuce sai ake ce mata manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi a hankalinta ya tashi domin ta yi masa magana ta rashin ladabi bai kamata a ce ma'aiki ta gaya masa wannan magana ba da tashi take cewa ta je gidansa bata ma ga kowane irin tsaro ba wani mai gadi ba wani kowa tana nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke da saukin hali da saukin kai da saukin lamari ta shiga take cewa ya rasulullahi ban san kai bane Annabi yake ga mata inna as-sabru inda as-sadmatil ula ai lokacin da musiba ta faru a lokacin tana sabuwar ta lokacin ake gane mai hakuri ba wai sai ta tsufa ba a lokacin da take ake cikin radinta ga mutun ya jure to abinda malamai suke cewa kaga anan Annabi a makabarta ya ganta da sai ya mata fada ke me yake ke ma makabarta bayan kin san mata ba sa zuwa kabari amma sai yake ba ta hakuri akan musibar da ta same ta ta daina koke koken wannan ba daidai bane to duk wannan duk tana cikin dalilai da suke nuna cewa mace za ta iya ziyarar kabari wancan hadisi na la'ana Allahu za'iratul qubur mai rauni ne hadisi ne mai rauni mafi saukin isnadin sa shine wanda yazo da lafazin la'ana Allah zawaratul qubur Allah la'anci mata masu yawaitar ziyarar kabari makabarta mai masu yawaita ziyarar makabarta haka wasu malamai suka ce hadisin yana magana ne akan yawaita ziyarar makabarta ya zanto mace ba ta da aikin bini tana makabarta to in ka ga haka to babu shakka zaka iya samun tana yin wani abin da bai dace a makabartar ba ba wai kawai ziyara take kai ta ba wanda duk kwana ɗaya bi sai ka ganta a makabarta to akwai wani abu da take zuwa tana yi to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya toshe wannan kofar ya waita ziyarar ta so amma dan ta ziyarci makabarta wato ba koyaushe ba a wata binnan a wata biyu wata uku ta je ta ziyarta a shekara sau uku sau hudu wannan ba a cewa ta yawaita ziyarar makabarta kuma wannan ba za a hana ta ba. Wannan magana ita ce mafi inganci daga cikin maganganun malamai da suka yi akan wannan matsala, kuma wannan ita ce mafi wato maganar mafi yawan malamai su sun tafi akan halacci. Amma dai mace ba za ta yawaita yin wannan ba domin gudun kada ta je ta riƙa yin wani abin da ya saba wa Allah a gurin.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam, shin akwai wata addu'a ta musamman ne bayan sallar walha?
Sallar walha ba ta da wani addu'a ta musamman illa abinda mutum yake da buƙatar roƙi Allah, kamar kowace sallah da mutum zai ta nafila ko kuma ta farilla. Idan yana da wata buƙata tsakanin shi da Ubangiji sai ya roƙe shi, amma ba wai wani abu aka ware na musamman aka ce ga addu'a da zaka yi dan ka gama sallar walha ba, babu wannan.
Wani kuma yake cewa Allah malam, menene hukuncin mutum ya bada tsofaffin kuɗi ya bashi sababbi sai ya ƙara wani abu akai?
To idan sababbin kuɗin da tsofaffin duk kimar su guda ce, wato abinda sabon kuɗin zai sa maka shine dai abinda tsohon kuɗin zai sa maka, babu wani bambanci ta kima. Ka ƙara wani abu akan sa riba ce, canjin kuɗi da kuɗi iri ɗaya sannan a ƙa'ida da ƙari, to riba sunanta riba ƙarara ce, ba ta da wata ma'ana in ba riba ba. Saboda abinda wannan zai saya maka shine zai saya maka. Abin 1000 in ka bada sabuwar 1000 da wanda zaka bada tsohuwar 1000 duk dai abin dai sunansa 1000 kuma wannan 1000 ce aka bayar, to baya halatta a samu tafadul. Amma idan tsofaffin kuɗin sun yayyage ba a karɓa su, ko wanda suke bi suna sayan kuɗaɗen da suka mutu suna kaiwa banki, wataƙila akwai abinda suke karɓa wanda ya sanya suke sana'ar ba, to kaga wannan kuɗin kai a wajenka ba kuɗi bane tunda ba abinda zaka saya da shi. Sai in kyakkece sai ka zo ka tattara ɗan guntun 1000 ko 500 ko abin nan, ya ɗauki wani kuɗi mai ma'ana ya baka, kai kuma ka bashi wannan gutsattsarin kuɗaɗen. Wannan babu komai saboda kai ba kuɗi ka bashi ba, ba abinda zaka je a sayar maka da wannan ya gaggun kuɗin gutsattsarin kuɗin ba su maka wani amfani ba. To nan ka kamar kadara ka sayar masa, wannan babu laifi. Amma in dai kuɗi ne yana tafiya in ka je ka bayar za a baka 1000 ce, in ka sai abin 1000 ka bayar 1000 ka bayar, to ba dalili dan an canza wannan da wannan a ƙari ya zama riba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin mutum ya bada kuɗinsa ga mai sana'ar POS ya hada da kuɗinsa da yarjejeniyar cewa zai rika bashi wani kaso a duk ƙarshen wata daga cikin riba da aka samu?
Ba ya halatta. Shi wannan kuɗi ne kawai ya bayar a canza da kuɗi a bashi kuɗi a ƙara masa a kan, wannan ba ya halatta. Daidai ke dai ba wa mai POS bashi akan zai rika bashi wani ƙari a kan, wannan ba ya halatta. Shi mai POS abinda aka yi sa aka halatta masa karɓar wani abu a gurin wanda ya zo karɓar canji ko ya zo karɓar tsabar kuɗi a gunsa, saboda wahalar da yake yi ta tashi ka je nan ka dawo ka je ka cika wasu takardu ka je ka bi layi ka hau mota ka yi waye, sannan kuma ya bar komai nashi ya zauna guri ɗaya ba ya zuwa ko ina. To wannan wahalar kimar wannan wahalar ita ce abinda zai karɓa daga gurin wanda ya zo karɓar canji a gurinsa. Amma wanda kawai zai ɗauki kuɗi ya bayar, to kaga kuɗin su ne suke haifar masa kuɗi, su mu'amala da su a ba mu wani, kai kuma ka zo a ƙara maka wani abu, to wannan ita ce ribar. Da sanda za ka bada kuɗi a karɓi kuɗi a baka ƙara maka kuɗi, wannan ita ce riba, ba ya halatta.
To sai wannan take ce malam, kaza ce aka tsinta ta yi cigiya duk makotan ba ta samu mai ita ba, sai ta bata a gidanta, to yanzu kuma kazar ta kyankashe yaya kusan 7, shin za ta iya sadaka da kudinta ta rike ta ko kuwa ya za ta yi da ita?
Kudin da ake wato wahala wajen cewa a yi cigiyarsa shekara guda kamata ya kai rubu dinar, wato ya kai kudin da in an sace shi za a yi wa mutum haddi. Amma kaza tsadarta wato ce 2000-3000 ba, 2000 bai kai 1000 dinar ba, 1000 dinar ya kai wajen 30,000 ko fiye da haka ma yanzu, yadda naira ta kare yanzu ban san nawa ba ne, amma dai na san wataƙila ya wuce 50 1000 dinar. To kaga kaza ta 2000 ko ta 3000 a ce mutum ya yi ta cike ta tsawon shekara, ta kaza za ta mara yi har shekara guda ba ta mutu ba. So wannan in yayi cikiya na kurkusa wanda ake zaton cewa wataƙila kazar wani ce ba a samu ba, shikene cinye kayansa, in mai kazar ya bayyana yana tambayarsa sai ya biya shi 3000 sa ba matsala. saboda in har ta hayyafa ba a sa an samu to kai ki cika yake ba sai ki sadaka da abin ba
da sai sakon Muhammad daga Maiduguri yake cewa yana tambaya ne kan ingancin kissar Harut da Marut
to ban san wace kissa yake nufi ba Allah da ya bada labarin sa ne yake cewa tabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman amma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وكأن الله سبحانه وتعالى يباهم العبار ملائكو بيه dai sunan shi Harut dai sunan shi Marut kuma Allah ya saukar musu da wani abu da mutane suke zuwa a koya musu Allah subhanahu wataala ya ce ba sa koya wa mutane wannan abun har sai sun gargade shi cewa inna ma nahnu fitnatun fala takfur mu fitina ne kake daka kafirta saka akwai wannan kissar Allah ya bayar kaga ba za a ce ta inganta ba tunda ma akwai ta akwai kuma hadisi da ake ruwaitowa ana danganta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayanin waɗannan mala'iku guda biyu cewa sun yi wani abu na saban Allah ko na wani jiji da kai Allah ya saukar da su duniya dan ya jarraba su ko dan ya hora su wannan duk ba inganta ba duk wata kissa da aka jingina Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da Harut da Marut wannan gaba ɗaya babu wacce ta inganta Isra'iliyat ne daga Ahlul Kitabi amma ita wanda Allah ya bada labari cewa Allah ya saukar da wasu mala'iku biyu Harut da Marut wannan alqur'ani ne ya faɗa saboda ka babu maganar ta inganta ko bata inganta karewar inganci ƙarshen inganci kenan matukar inganci kenan Allah ya bada labarin abu da kansa bayanin tafsirin ayar da yadda arshin an saukar da su akwai abinda aka saukar musu na tsiri ko babu wannan magana ce mai faɗi malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan ta tafsirin da muke yi na suratul baqara mun yi darussa ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba akan wannan aya saboda ka in mai tambaya ya koma tafsirin suratul baqara da nake yi zai ji tafsirin wannan aya da maganganun malamai duka har da hadisan da yake tambaya wanda ba su inganta ba wannan hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta game da kissar Harut da Marut amma kuma labarin da Allah ya bayar da yadda yake wannan zance ne na Allah babu maganar su ya inganta ko bai inganta ba
to sai wani yake cewa mallan shi ya kasance can a baya baya yin sallar dare da yawan karatun alqur'ani amma yanzu da Allah ya jarabe shi da wasu matsaloli na rayuwa shine ya fara yi sosai to sai ji wani ya ce masa Allah ba zai karba ba saboda tun farko baya yi kuma saboda duniya yake wannan ibadar shine yake tambaya mallan ina mafita
ba za a ce wai Allah ba zai karba ba da ya tsarkake niyya san da yake yin su bukata ce ta sai koma ga Allah amma dai abinda yawanci mutane suke na kuskure shine mutun ya ki bautawa Allah sai ya samu sai ya shiga tsanani sai ya shiga tsanani ba zai bautawa Allah ba sai in ya shiga tsanani sannan kuma in ya shiga wato an yayi masa abinda yake ciki shikenan kuma sai ya koma ya ci gaba da sharhuliyarsa ko ya ci gaba da sakacinsa wannan ba daidai bane kada kai wa Allah irin wannan mu'amalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah kai je ka nemi sanin Allah wato ka nemi kusantar Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar sanin sa da bin sa firrakhai lokacin da kake cikin yalwa lokacin da baka da wata matsuwa to ka sa Allah a gaba ka nemi sanin addinin sa ka nemi dabbaka sunnar annabin sa sallallahu alaihi wasallama ya'rifka fi shidda zai tuna da kai kuma lokacin da ka shiga tsanani amma ba wai ka ki sanin sa ba sai ka shiga tsanani wannan ba shine yadda ya kamata musulmi ya kasance ba da yawa mutane suna wannan sai ga cewa mutun saboda bukata ya tsari kiyamul laili in ya bi Allah ya biya masa bukata sai ya daina ko saboda bukata ya tsari azumi na din litinin da Alhamis in ya biya masa bukata sai ya daina ko ya tsari yin sadaka in ya biya masa bukata sai ya daina wannan ba daidai bane Allah ya fi karfin kai masa wannan mu'amalar kamar kana mu'amalar cewa wai kai kai masa wani abu mai kyau kai ma yayi maka mai kyau yanzu Ubangiji na bauta maka kai ma ka bin biya mun bukata ta a'a duk wani abu da zaka yi na kyautatawa kanka kake yi ba Allah kake yi ba Allah ba buƙatar ka fitata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah cewa in kun kyautata kanku kuka kyautata ba Allah kuka kyautata ba. Duk wata ibada da zakai duk yawanta kanka kake wa Allah ba buƙatar ta. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'an ibadi. Baya buƙatar komai daga bayansa. Baya buƙatar sa. Saboda haka kai kake wa kanka kuma kai kake zaka mori abin da kake yi. In ka ki kanka kake tuta. Saboda haka ba daidai bane buƙata ta sa wai mu koma ga Allah ran da buƙata ta wuce kuma shikenan mun bar Allah kun kuma ci gaba da harkar duniya. Amma za a ce mutum dan ya shiga cikin matsatsi ya koma ga Allah a ce ba a karba ba dan ba a sani ba wataƙila daga nan ya dore. Amma kai ya zanto ranar da duk buƙatarsa ta biya kuma shikenan ya bar abin wannan kuskure ne ba karami ba.
To sai wani ke ta mallam menene hukuncin mutum kawai yayi sujjada kuma ba wai a cikin sallah ba domin roƙon Allah bukatunsa?
Babu wata sujudu du'a, babu ita sujjada. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a sallah cewa in kun yi ruku'u ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala, in kun yi sujjada kuma ku yawaita addu'a. فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إن كو كي سجدا كو يويت الدعاء يا داتي أنسى مكو تقولين ليك محلين نكر ورع الدعاء فما بأينا نفين شاء إن ذاك الدعاء بخشيك نكا دنقل بوشين قصك الدعاء ما حكا إنك الدعاء بنا أكيني فكا أغاها ننكا شين أبنا أكيني أمكنا أسلا كمشتو كا غواننا ita sallah ana kiranta sujjada. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya tambaye shi, ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna, ina son ya ubangiji ya manzo Allah mu zama tare a aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce alayka bi kasratis sujud, kaje kai wai ta sujjada. Anan ba yana nufin yaje kawai ta sujjada ita sujjada, yana nufin yaje kawai ta nafilfilu ko yaushe ya samu kusanci da Allah sosai ya samu zama cikin manyan waliyan Allah, to sai zanto tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Wannan shine ake nufi. Amma ba wata sujjada tawai in zaka yi addu'a kai sujjada kai addu'a, kai tashi kai nafila a cikin sujjadar da kake yi ta nafilar kai ta addu'a, shine abin da ake nufi.
To mallan Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. Sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu na Fatu Rahma. Tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalle MOON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwarsa, ana Idris Hassan da na kasance tare da ku da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.